Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 28 ga watan Disamba shekarar 2023. To, a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa mai binciken nan na musamman da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nada kan ayyukan babban bankin kasar Jim Obazi. Ya bankaɗo cewa mai yiwuwa tsohon gwamnan babban bankin kasar na CBN Godwin Emefiele ne ya kafa bankin Titan Trust da ya sayi hannun jarin bankin nan, wato na Union, da kudaden haram zargin da suka musanta.
Wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne, hadda tsofaffin shugaban kasa da tsohon ƴan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun kasa da tsofaffin koma wane ne, babu wani wanda ya fi ƙarfin doka, wanda duk aka zai sunan shi ya fito ka bincike shi.
Sannan muna tafa da rahoto kan yadda al'ummar Kambari suka gudanar da babban taronsu na ƙarshen shekara a jihar Niger, Nigeria. Kazalika Sulai Mumuni Burma zai gabatar mana da shirin na kasa ba kasawa ba. A wannan makon shirin zai leƙa jihar Taraba don jin irin gudunmawar da masu bukata ta musamman suke bayarwa wajen cigaban jihar. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Ghana. To, amma bari mu fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Akalla mutane 40 ne ake fargabar sun mutu sakamakon fashewar wata tanka a tsakiyar ƙasar Liberia, kamar yadda babban jami'in kula da lafiya na ƙasar ya faɗa a ranar Laraba. Tankar mai ɗauke da iskar gas ɗin ta yi hatsari ne akan hanyar Totota mai tazarar kilomita 130 daga babban birnin ƙasar Monrovia. Dr. Francis Kati ya shaidawa gidan talabijin na yankin Super Bongesi TV cewa yana da wuya iya tantance adadin waɗanda abin ya ritsa da su, saboda wasu sun koma toka, amma ya yi kiyasin cewa sama da mutane 40 ne suka mutu a haɗarin. Ya shaida kamfanin dillancin labarai na AFP cewa muna da tawagarmu da ke bin gida-gida don duba waɗanda suka ɓata. Tun da farko, 'yan sanda sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 15. Kuma sun ce akalla mutane 30 suka jikkata, yayin da mutanen yankin suka taru a wurin. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare ta sama a jiya Laraba, musamman a sassan tsakiya da kudancin bangaren zirin Gaza, yayin da take ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a birnin Gaza da ke arewaci. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ba da rahoton mutuwar mutane da dama a Khan Yunus da ke kudu, da kuma sansanonin 'yan gudun hijira na Al-Nusrat da Al-Maghazi a tsakiyar Gaza. Yayin da dare, mazauna garuruwan Al-Buruj da Al-Maghazi sun ba da rahoton cewa harbin tanka ya ƙara tsananta zuwa gabas. Dare ne da muka ga masifa, ba mu ga irin wannan tashin bama-bama ba tun farkon yakin, in ji Rami Abu Musab, yayin da yake magana da kamfanin dillancin labarai na Associated Press daga Abuja, inda ya samu mafaka tun bayan da ya tsere daga gidansa a arewacin Gaza. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Djibouti ta sanar a ranar Laraba cewa a yayin da ake ci gaba da rikici a ƙasar Sudan, an ɗage ganawar ido da ido da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai. Ƙungiyar cigaban ƙasashen gabashin Afirka ce ta shirya gudanar da taron a ranar Alhamis ɗin nan a Djibouti, taron da zai kasance ganawar farko ta kai tsaye tsakanin babban hafsin sojin ƙasar Janar Abdul Fattah Burhan da Janar Muhammad Hamdan Dagalo, kwamandan RSF, tun bayan ɓarkewar rikicin Sudan fiye da watanni 8 da suka gabata. A cikin wata wasiƙa da ta aike wa ƙasashe mambobin IGAD a ranar Laraba, Djibouti ta ce an ɗage taron da aka shirya gudanarwa a ranar 28 ga watan Disamba 2023 zuwa farkon watan Janairun 2024 bisa wasu dalilai, tare da alƙawarin cewa za a sanar da ainihin ranakun gudanar da taron nan gaba. Yakin ya tarwatsa rabin ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka, tare da sanadin asarar rayuka sama da 10,000 da kuma raba wasu miliyan 7 da mahallansu, a cewar alƙaliman Majalisar Ɗinkin Duniya.
To, nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu bari mu duba wannan rahoto. Mai binciken nan na musamman da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nada kan ayyukan babban bankin Najeriya Jim Obazi yabon kudi mai yiwa tsohon gwamnan babban bankin CBN Godwin Emefiele ne ya kafa bankin wato Titan Trust da ya sayi hannun jarin bankin Union da kudaden haram. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adamili Kaya ya aiko mana.
Sashe na 21 na tsarin mulkin Najeriya mu gina da'a hurumin sashe na 23 da 24 da'a da za ta rika taimakon gwamnati kan duk harkoki ko kuma manufofin da gwamnati ta sa kai shi Jim Obaze idan shugaban kasa har ya jawo shi ya nada shi a matsayin wannan to yana da kyau yayi wannan
lauyan tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar ke bayyana hurumin shugaban kasa na kafa committee binciken
ne felanan wurin ya amfani da matsayin shi ne da kudin da yake da shi da kuma kujerar da yake da ita ta babban bankin Najeriya yayi wadansu abubuwa da dama azurare da aka yi na sayan wannan babban banki da Union Bank hanyar sayan wancan karamin banki wanda ya zo ya haɗe Union Bank ɗaya daga ciki ne daga cikin abubuwa da dama bila adadin da ake zargin shi a kansu.
Martanin da shugaban bankin TTN Tunde Lemu ya yi ta hanyar jaridu cewa san batun ba gaskiya ba ne ya sa ofishin mai binciken gayyatarsa da mutum biyu masu hannayen jari don sauraron bayanansu a Alhamis ɗin nan. Mr. Obaze ya ce duk bayanan da bankin Titan ya gabatar akwai matsala a ciki. Dan an je har Dubai aka gano kamfanin da ya ba da kuɗin sayan hannun jarin ba shi ma da ofishin da ya ce daga nan yake aiki. Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz ya ce ba karɓi rahoton a hukumance ba sai an kammala tattara dukkan bayanai.
Kuma yanzu haka kwamitin ya ci gaba da aikinsa ya faɗaɗa bincike kuma muna sa ran cewa kowane lokaci da zarar an kammala wannan bincike za su miƙa kammalar rahoton ga gwamnati. Gwamnati za ta duba domin ɗaukar mataki na gaggawa domin a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka yi ba daidai ba an hukunta su kuma an kwato dukiyar jama'a da ta shiga hannun da bai kamata ba.
A takaice dai an gano wani babban mai bada lamuni ba ranar biya a ɓoye a lamarin bankin na Titan inda kuma Obaze ke ganin Godwin Emefiele ne. Barista mai nasara Kogo Umar da ke bin binciken ya ce ya zama wajibi a ɗau mataki don ceto dukiyar ƙasa.
Wanda za a kama a kama, wanda za a gurfa na gaban kotu a gurfa na, wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya haɗiya a makaro wuyan shi ya amansu a yi a hanzarta da wuri domin ta hanyar da za a ceto Najeriya kenan daga durƙushewa ta tattalin arziki. Wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne har da tsohon shugaban ƙasa da tsohon 'yan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun ƙasa da tsofaffin koma wane ne babu wani wanda ya karfin doka wanda duk aka ga sunan shi ya fito ka a bincike shi a san abin da za a tatso don kasar nan ta farfado.
Ofishin mai binciken ya yi gargadin cewa matukar mutanen da aka gayyata ba su zo ba hakan ya nuna sun sarai da jarin su ga gwamnati. Rahoton Obaze ya nuna mutum biyu Raul Savara da Cornelius Vink ne 'yan barandan da Emefiele ya amfani da su wajen mallakar bankuna uku da suka hada da Titan, Union da Keystone. Nasiru Adamali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Laraba, gwamnatin Biden ta ba da sanarwar fitar da makamai na ƙarshe da kayan soji ga Ukraine daga ma'ajiyar Amurka a ƙarƙashin izinin shugaban ƙasa na yanzu, yayin da taimakon Kiev na gaba ke hannun Majalisar Dokoki. A cikin wata sanarwa da ya fitar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce kunshin kayan tallafin na dala miliyan 250 ya hada da harsasan kare sararin samaniya da karin harsasan HIMARS da kuma harsasan manyan bindigogin artillery. Blinken ya ce taimakonmu yana da matukar muhimmanci don tallafawa abokananmu na Ukraine yayin da suke kare kasarsu da 'yancinsu daga cin zarafi na Rasha. Ya kuma kara da cewa an samar da makamai da kayan aiki a ƙarƙashin wani umarni na baya da aka bayar ga Ukraine. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa a makon da ya gabata cewa shugaba Joe Biden na shirin ƙarin wani kunshin tallafin soja guda ɗaya a cikin watan Disamban nan, amma kuma duk wani taimako bayan wannan zai buƙaci amincewar majalisa inda babu tabbas game da cimma matsaya. Daga ƙarshe, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya umarci sojojinsa da masana'antun ƙera makamai da kuma ɓangaren makaman nukiliya da su hanzarta shirye-shiryen yaƙi don tunkara abin da ya kira take-taken takalar faɗa na Amurka da ba a taɓa ganin irinsa ba, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau Alhamis. Kamfanin dillancin labarai na KCNA ya bayar da rahoton cewa yayin da yake jawabi kan alkiblar manufofin kasar na sabuwar shekara a wani muhimmin taron jam'iyya mai mulkin kasa a ranar Laraba. Kim ya kuma ce Pyongyang za ta faɗaɗa haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare tare da ƙasashe masu ƴancin cin gashin kai. Kamfanin dillancin labaran na KCNA ya ce Kim ya gabatar da ayyukan mayakan ga rundunar sojin ƙasar da masana'antun ƙera makamai da makaman nukiliya da ɓangarorin kare fararen hula don ƙara hanzarta shirye-shiryen yaƙin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, 'yan kabilar Kambar a Najeriya sun gudanar da babban taron su na ƙarshen shekara tare da janyo hankalin 'yan kabilar kan muhimmancin zaman lafiya da kuma ƙaunar juna. Kamar da za ku ja wani rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina.
Kabilar Kambarin dai da aka bayyana cewa yawansu ya kai 172,000 da akasarinsu suke sana'ar noma da kiwo a jihohin Niger da Nasarawa. Shugaban kungiyar Kabilar Kambarin a Najeriya, Farfesa Muhammad Yakubu Auna, ya ce suna mai da hankali ne wajen wayar da kan kabilar akan mahimmancin zaman lafiya da kuma ƙaunar juna. Da kuma kaucewa aikata miyagun laifuffuka ga ƙasa.
Saboda in yau ka ce kai bakambare ne, ba wai bakambare kai kaɗai kake zama ba, kana zama tare da wasu ƙabilun. To ya za kai ka zauna lafiya? Shi muke faɗakar da su. Amma ko ina mutum yake zauna lafiya, kuma a sa yara makaranta.
To shi ma dai shugaban kungiyar Kristoci ta Kan a jihar Niger, Bishop Bulus Yohana, wanda shi ma ɗan ƙabilar Kambarin ne da ya halarci wannan taro da ya gudana a garin Kwantagora, ya ce sai da zaman lafiya ne kowace ƙabila ke samun ci gaba.
Ba magana addini ba ne, ba magana zama ɗaya. Idan mun zama ɗaya za mu ci gaba, za a samu ci gaba idan mun haɗa kai.
To sai dai akwai matsaloli da dama da suka ci tana ci masu tuwo a ƙwarya, musamman ga 'yan uwansu da ke zaune a yankunan karkara.
Naomi Pius nace National Women Leader na kungiyar Kambari na Akam. Domin wasu wurare ma babu ma ƙaramin asibitoci kamar clinic kenan, waɗansu sai su yi tafiya mai nisa. Wani lokaci kafin a kai yaro ma ko yarinya sai ka ga yaro ya rasu.
Sunana Muhammad Sama'il Salka, ni ne mataimakin shugaban matasa. To alal haƙiƙa ta ɓangaren matasa akwai matuƙar ƙalubale a yanayin gudanar da shugabanci da al'amuran ci gaba a Najeriya. Matasa suna baya.
Dan majalisar wakilai na Najeriya Honorable Shehu Sale Rijau ya ce ya halarci taron ne domin ƙara faɗakarwa akan mahimmancin neman ilimi da kuma kaucewa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi.
Ƙara kira ga jama'a da dunga samun haɗin kai, ana jawo hankulan jama'a domin mi a samu ci gaba, musamman wannan yanayi da ake ciki na shaye-shaye na kidnapping da sauransu. Kaga idan ana kira ana taruwa wannan haka, ana faɗakar da mutane, za ka ga abubuwa suna ragewa.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana farin ciki da wannan kabila ta Kambari, musamman akan yadda ta rungumi zaman lafiya. Honorable Baba Suleiman Yimbu shine kwamishinan ma'aikatar harkokin bada agaji ta jihar Niger, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a wajen taron.
Kuma mu kaunaci junanmu, ba Bakambare ba, ba Bahaushe ba, ba duk wani kabila a zanna lafiya, kowa ya san kabilan shi.
Daga bisani dai an raba kyaututtuka ga waɗanda suka yi na ɗaya a gasar kaɗe-kaɗen gargajiya na 'yan kabilar Kambarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49. 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka.
Sakandami kanan ali zaki nalla raba mai mota dodo kanan ali janki Da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima godona alhaji amanda da shida da hinana da kota ina bada di kamana kondulu mamma na sanyo alhaji kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje sanye da amba ture posta da shida ba wana posta wa anda ke ga sakan nefe to ka ji shadi yu dai dai ba sun halin baban du ta in ya hau bi sa hanya kanan aligen da da ke kole kan da da ji ido tuwa abin jin giwa wanda na yin da kici sakwana da yunwa.
Kuma nan la yanzu kuma ga shirin nakasa ba kasawa ba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mummuni Barma. Yau za mu sauka a jihar Taraba da ke yankin arewa maso gabasin Najeriya domin jin irin hoɓɓasar da nakasassu ke yi a matsayin gudunmuwa a yankunan samar da ci gaban al'umma duk da tarin ƙalubalen da ke gabansu, kamar yadda suka bayyana a hirarsu da wakilin sashen Hausa a jihohin Taraba da Adamawa, Lado Salisu Muhammad Garba.
Comrade Mohammed Sadiq Jalingo, shugaba na number 2 kasa na musamman a kasashen wanda ake kira Jonah Pip. Jonah Pip yana nufin cewa hadaddiyar kungiyar nakasassu ta kasa reshen jihar Taraba, wanda kuma ni ne shugabantan ta, wanda yake dauke da jinsin nakasassu daban-daban. Muna da manukafi, muna da kurame, muna da kutare, muna da kuma guragu. Bayan guragu kuma akwai masu ciwon kala, muna da spinal cord ake kira turanci. Sannan akwai intellectual disability. Da intellectual disability ana nufin larura ne din kamar na tabin kai. Ita harkar nakasa abu ne wanda yake da wahala, kuma duk yadda ka kasance a korewan ka dole sai ka kasance mai hakuri. So in baka bi a hankali ba sai ka samu rudewa a cikin tafiyan al'amuran abu ne.
Wace irin larura kai ya same ka har ya zama to kana ɗaya daga cikin masu wannan bukata ta musamman, kuma har ta kai da kake shugabantan su a wannan jiha?
To a takaice dai, ni Sade Muhammad Jalingo na kasance mai larura ce ta kafa wanda ake kira gurgunta. Dalili kuma na samu gurgunta ne saboda irin watakila iyaye sun kasance an samu larura irin na abin da ya shafi polio. To ita polio kuma akan same ta domin irin rashin samun kulawa daga lokacin haihuwa zuwa abin nan. Shi yasa a kowane lokaci idan muka tashi muna tunsar da iyaye da kuma al'umma cewa kar su yi wasa da maganar rigakafi. Rigakafi ba wai wani abu bane wanda kuma ake yada shi akan wani abu da yake haddasa wasu damuwa. Idan an yi shi matakan yana haifar da alheri sosai. To wannan damuwa shi na same shi, wanda kuma Allah ya yi dalilin da yasa na samu kaina a wannan tafiyar ne, kuma na cikin wannan kungiya din a bisa larurar nan. Bisa wannan dama din ne ya bani dama kuma na tsaya, ban raina wa kaina ba, ban raina wa nakasa na ba, kuma da yardan Allah suka bani dama na tsaya zabe suka zabe ni, wanda kuma ni nake shugabantan wannan tafiyar din. Akwai abubuwa da yawa da na samu darasi a ciki bayan da na aka haife ni, da na tsaya na primary nawa na yi secondary school nawa na gama. Bayan na secondary school nawa ban tsaya nan ba, na je na yi diploma nawa, wanda kuma na karanta accounting and auditing. To iya level na karatun da nake nan a takaice, sannan kuma ina son tabbatar maka cewa shigan cikin na kasa shi ma karatu ne babba.
Duba da cewa yanayin shugabanci al'amari ne wanda yake da matukar wahala, yaya kake gudanar da wannan shugabanci, kuma kaman tsawon shekara nawa ka yanzu kana shugabantan wannan kungiya na masu bukata ta musamman?
Na yi dai shekara hudu na kare lafiya, yanzu na shekara hudu na karshe wadda ina kusan gama, wadda kuma muna tinkarin zabe daga nan zuwa watan fari na 2024, wadda in Allah yadda za mu yi zabe a wannan kungiyar ni insha Allah, wadda kuma ina ga kamar na zo karshe. Saboda haka bisa kamar yadda ka tambaye ni, a gaskiya na samu darasi nan, kuma na samu experience nan ya kare ni a zuwa next gaba na level da zan tafi, domin me karatun da nayi a yanzu mutane ne wadda na same su, wadda kuma har ga Allah akwai bawa a ciki, akwai bawa da yake tattare da su, kuma a yadda nake tafiyar da su ba mu dogara ga gwamnati ba, domin gwamnati in ka dogara da ita ka fadi. Dalili shine akwai abin da muke kira development partners, dai irin su USAID da sauransu, wadda dama a tunanin su a kowane lokaci shine ya za su dubi al'umma irin mu, da kuma inda suke da damuwa irin mu, kamar irin mun da shafi mata da sauransu, wadda kuma madafa mu da madogara mu mafi yawa daga cikin kashi 100, kashi 75 duka mun dora akan su, so 25 da muka ba gwamnati in mata kasa, to amma dai bazan ce ta kasa gaba ki ba, tana kokari domin kowane lokaci da zamaninsa. To ai a gwamnati a yanzu da muke tafiya a jihar Taraba an yi zaben gwamna, kuma an kawo gwamna wadda kuma a farkon bayaninsa ya yi cewa ce zai dubi al'ummar na kasa, kuma gaskiya tunda tun ka fara tafiya din mu hanga kaman cewa za mu yi samun canji a tafiya din mu masu na kasa yana fitin karan wahalawar rayuwarsa, domin na kasa ne zai kasance zai yi karatu walau kai gurgu ko kuma kaho, kuma aikin yi sai dawo matsara, ma'aikatu ga su nan suna zube, kuma kowa daga ganin nan da bai wanda Allah ya masa. Dalilin da yasa na kawo wannan zancen shine mutane mu ga su nan muna da degree, wanda suka yi degree suka kai matakai na degree, muna da wanda suka yi karatu a level na degree na yasi, akwai wanda suka yi na diploma, to amma ina son tabbatar maka kalilan daga cikin mu ne suke aikin gwamnati aka ba suka samu wannan dama, ana hangin cewa laruwa da kake da shi ba za ka yi komai ba. To ina son baka misali, a yanzu idan ka je wacce jihohi a kudancin kasar nan, zaka samu mutane da suke karatu ana daukan su ana sa su a matakan gwamnati, kuma suna contribution nasu daidai inda yake tamata.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin Comrade Muhammad Sadiq Jalingo na kungiyar masu bukata ta musamman a jihar Taraba da wakilin muryar Amurka Lado Salisu, ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a hidimomin karshen shekara lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin jaridin Ghana.
Da jaridar Ghana Times za mu so masharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine ma'aikatar kashe gobara, wato ma'aikatar kwana-kwana kenan, ta yi rikodin mutuwa 263 a cikin barkewar gobara 2256, yayin da mutum 2557 suka samu raunuka cikin shekara ta 2023. Jaridar ta ce jimlar gobara da ta tashi ya kai 2256 da an kai rikoda tsakanin watan Janairu zuwa Nuwamban shekarar nan. Ma'aikatar kashe gobara ce ta bayyana haka. Ma'aikatan ta kuma halarci wato haƙura 532 da jimlar raunuka 2557 da mutuwa 263 wadda aka yi rikoda, wannan adadi da kashi 4.92, wato ragowa ne in an kwatanta da irin barkewar wutar da aka samu na 2530 a daidai wannan lokaci cikin shekara ta 2022. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito Varsity da nanararen kujeran NPP na Tsirami. Jaridar ta ce wani lecture a sashen na koyon na aikin na shari'a a Gimpa, wadda kuma lawyer ne mai zaman kansa Mr. John Dako, ya nuna niyyarsa na yin takara a kujerar na mazaɓar Tsirami na majalisar dokoki a zaben fidda gwani na jam'iyyar New Patriotism Democratic Party da za a yi a ranar Asabar 27 ga watan Janairun shekara ta 2024. Tuni ya cika takardun da ke nuna cewar zai mai gurbin mamban majalisar dokoki na mazabar ta Swami. Sai ce Mensa Bonsu da shi ne ministan na harkokin majalisa da kuma masu rinjaya a majalisa ya dauniya cewar ba zai sake tsayawa takarar komawa wannan majalisar ba.
Ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin tarwaito kusadu da waɗanda ta kira mugabin jam'iyyar New Patriotic Party da ke janyewa daga majalisar dokoki. Jaridar ta ce jam'iyyar New Patriotic Party kasancewa ta gabatar da ƙananan zaɓuɓɓukan majalisar dokoki na mazaɓuɓɓu da ba su da mambobin majalisa za ta yi zaɓuɓɓukanta don zaɓen 'yan takara a cikin mazaɓu 137 da za su wakilci jam'iyyar a majalisar dokoki. Gabanin waɗannan ƙananan zaɓuɓɓuka da daya shekara ta 2024 jam'iyyar ta gabatar da waɗanda za su yi mata takara kasancewar bukatarsu a ayyana maimakon ɗaukan takardun cikawa. Kuma tarin mambobin majalisar dokoki ɗin da ke a majalisar yanzu haka sun nuna cewar sun kawo ƙarshen irin gudunmawar da za su iya bayarwa a majalisar dokoki kenan ba za su koma yin takara ba. Sun kuwa haɗa da Dan Bochi Atachia, Joseph Osaiwosu, Kennedy Ajepon da Osaichi Mensa wadda shi ne shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ta yanzu kuma sai labaran wato duniya ta kai ce.
Aƙalla mutane 40 ne ake fargabar sun mutu sakamakon fashewar wata tanka a tsakiyar ƙasar Liberia, kamar yadda babban jami'in kula da lafiya na ƙasar ya faɗa a ranar Laraba. Tankar mai ɗauke da iskar gas ɗin ta yi hatsari ne akan hanyar Totota mai tazarar kilomita 130 daga babban birnin ƙasar Monrovia. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare ta sama a jiya Laraba, musamman a sassan tsakiya da kudancin ɓangaren zirin Gaza, yayin da take ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a birnin Gaza da ke arewaci. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ba da rahoton mutuwar mutane da dama a Khan Yunus da ke kudu da kuma sansanonin 'yan gudun hijira na Al-Nusraita da Al-Maghazi a tsakiyar Gaza, yayin da dare ya yi mazauna garuruwan Al-Buruj da Al-Maghazi sun ba da rahoton cewa harbin tanka ya ƙara tsananta zuwa gabas. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Djibouti ta sanar a ranar Laraba cewa yayin da ake ci gaba da rikici a ƙasar Sudan, an ɗage ganawar ido da ido da aka yi da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai. Ƙungiyar ci gaban ƙasashen gabashin Afirka ce ta shirya gudanar da taron a ranar Alhamis ɗin nan a Djibouti, taron da zai kasance ganawar farko ta kai tsaye tsakanin babban hafsan sojin ƙasar Janar Abdul Fattah Burhan da Janar Muhammad Hamdan Dagalo, kwamandan RSF, tun bayan ɓarkewar rikicin Sudan fiye da watanni 8 da suka gabata. Jiya Laraba, gwamnatin Biden ta ba da sanarwar fitar da makamai na ƙarshe da kayan soji ga Ukraine daga ma'ajiyar Amurka a ƙarƙashin izinin shugaban ƙasa na yanzu, yayin da taimakon CAB na gaba ke hannun majalisar dokoki. A cikin wata sanarwa da ya fita, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ƙunshin kayan tallafin na dala miliyan 250 ya haɗa da harsasan kare sararin samaniya da ƙarin harsasan HIMARS da kuma harsasan manyan bindigogin artillery.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da ranar da Allah kanmu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 3 kenan agogon Ghana. A da lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Muna nan kuma a shafukanmu na Facebook, X, Twitter kenan da Instagram da ma YouTube. yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ci na gabatarwa da Dadi Balawi da hada mana shirin sai injiniyan mu Charleston ni Mahmud Lalo ne ke cewa aune lafiya.